أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سسر رمو يكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا كسن توا تارا دا كنتات كيواني تابن شرنا فتو رحمة شرن دي كباكو داما دومو أي كودة تنبيون كوار اندسك شافي أديني دا رايوازوا كمانا دومن سامو مفتا كمانا يأي كمانا دا ساقوان تنبيون تاتي كيوانا شريني tayar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 07036041455 ko kuma cikin adireshin email na fatirahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatirahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 18 ga watan Jumadal Ula na shekara ta 1445 bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 2 ga watan Disamba na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci ina tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad San Umar Jalimi OYN babban malamin tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barau da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa a tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai gobe mu akarkana.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلموا رسول رمو أولنا اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أبو داود أتكل تافس السنن دو ننسى سرويتو حديثي دا إن كان تجن سندي لقى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillahi faqad dadda Allah fi amrihi wa man mata wa alaihi daynun falaysa thamma dirhamun wala dinar walakinaha alhasanatu wassayiat wa man khasama fi batilin wa huwa ya'lam lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi' ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يجد المخرج منه. وانا حديثي النبي صلى الله عليه وسلم يافت وسأبو بواه ولن يكماتا كوي وجب نكو مني إلى أكري نسو كما يكون جفاء نواجي كنسو لمن هذا الدسكي تتلرشي. مايكي صلى الله عليه وسلم يجي من حال شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في امره دك ودك ود وندا واتو الفرمسا كو شفاعسا تهنا اتسيه ده وانا حدي daga cikin haddodin ubangiji to wannan ya kishiyanci Allah ne cikin cikin ubarninsa. Sara nabi yace wa man mata wa alaihi daynun wanda duk ya mutu ana bin shi bashi فليس ثم درهم ولا دينار على هرا فباب درهم باب ديناري ولكنها الحسنات والسيئات سنكاوى وغيوكا لنبونانا. سنمزو صلى الله عليه وآله وسلم يتشغب نتشوا ومن خاصب في باطل وهو يعلم وندك يرق الهجمة نجايية أكن أبن يكي ياسن كرياتي أبن يسن كرياني yace gaba da rigima da jayayya a kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fa huwa lam yazal fi sakhatillahi hatta yanzi ba zai gushe ba cikin fushin Allah har sai lokacin da ya dakata. Sana annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba qala fi mu'minin ma laysa fihi wanda duk ya soki mu'minin da abinda bai aikata ba ko ya aibata shi da abinda baya tattare da shi yace hubi safira radghatil khabal za a tsare shi a cikin jagwalin wato bugungiyar ƴan guta hatta yajida al-makhraja min hasi ya samu wa kansa mafita daga wannan kage ko yarfi da yawo mini wadannan abubuwa idan muka kula abubuwa ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan su wadanda suke yawan faruwa sannan kuma suke da irin wannan gumunan hadarin da gumunan makoma. Abu na farko manzo sallallahu alaihi wasallama yace man halat shafa'atuhu duna haddin min hududillah wanda ya amfani da matsayinsa da albarmarsa da sanayyarsa da mulkinsa da ikonsa da isarsa ya hana a tsayarwa da wani haddi bayan haddin nan ya tabbata a kansa bayan haddin nan ya je ga shugaba ko ya je ga alkali alkali ya duba ya ga cewa eh mutumin nan yayi wannan laifin ya cancanci wannan haddin shi kuma yayi amfani da damarsa yayi amfani da mulkinsa ko isarsa ko sanayyarsa ya hana a tsayarwa da mutumin nan haddi Annabi ya ce to wannan ya kishiyanci Allah ne ya sanya kansa a matsayin kishiyar Allah a cikin umarninsa umarnin Allah subhanahu wataala shine duk wanda ya cancanci haddi kuma har aka kai gaban alkali alkali ya duba ya tabbatar da wannan abu ya cancanci haddi to wajibi ne a tsayar masa da haddin nan babu wani abu da zai hana tsayar da haddin nan bayan ya riga ya tabbata haddi kafin ya je gaban alkali ana iya samun rangwame kafin alkali ya yi hukunci a kansa amma in har ya je gaban alkali alkali ya tabbatar da an yi wannan laifin sata ce misali kazafi ne a kai hobi zina ce ko wani abu ne da ya cancanci a yi wa mutum haddi a kansa to wannan haddin in har ya je gaban alkali ko wannan laifin in ya je gaban alkali kuma alkali ya duba ya tabbatar ya zartar da hukunci ko yanke hukunci to baya halatta wani zo ya amfani da karfin ikonsa ko sanayyarsa da wasu masu iko ko wata alfarmar da yake da ita da wani matsayi da ake ganin yana da shi ya amfani da wannan wajen a dakatar da zartar da wannan haddin ku duba ku ga Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kawo masa labarin ko karar wata mace da take karbar kayan mutane aro a Makka idan ta karba sai ta cinye ta yi runtu ta ce ita bata karba ba har ya zama to haka al'adarta take haka ɗabi'arta take ta addabi mutanen Makka duk wanda bai san halinta ba in ta riga ta karbi kayansa to ta karba kenan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo Makka aka kai masa kararta aka kama ta aka kawo ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama ita kuma ta fito da kabilar Banu Makhzum Banu Makhzum babbar kabila ce take da manyan mutane take da sharafi a Makka ita ce kabilar su Abu Jahal ita ce kabilar su Al-Walid ibn Mughira duk wannan kabilar suka fito kabilar Banu Makhzum saboda kabila ce wacce take da matsayi take da daraja take da manyan mutane a garin Makka sai gashi an samu wata ɗaya daga cikin wannan kabilar ta yi abin da ya yi kama da sata a wata ruwaya mace ake ta yi sata an kawo ta kuma gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma an tabbatar da laifinta da shaidu masu yawa kan cewa wanda ita ce ɗabi'arta to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mata hukuncin a yanke hannunta to nan ɗan uwanta da danginta da wannan kabilar ta suka yi shige da fice suka rika bibiyar manyan mutane domin su nema musu shafa'a a nema musu rangwame da alfarma wurin manzo sallallahu alaihi wasallam kan kada a zartar mata da wannan haddi har ma dai waɗanda ake zuwa gunsu suka ce da wannan mutane babu wanda zai iya muku wannan sai Usama ibn Zaid ibn Haritha saboda shi ne hibbu rasulillah wa ibn hibbi rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi ne da shalilan manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shalilan dan shalilansa saboda dan Zaid ibn Haritha ne radiyallahu ta'ala anhu ba saboda haka aka je wajensa shi kuma ya karba akan zai je ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mata rangwame ya je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ransa ya baci ya ce atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kai ne zaka zo neman rangwame akan wani haddi daga cikin haddodin Ubangiji fa wallazi nafsi biyadihi da bai ce na rantsi da wanda raina yake a hannunsa law anna fatimata bint muhammad saraqat laqata'tu yadaha da fatima yar muhammad wato yarsa sallallahu alaihi wasallam za ta yi sata da bace sai na datsi hannunta yace inna ma ahlaka man kana qablakum annahum idha saraqa adh-dha'ifu minhum qata'uhu wa idha saraqa ash-sharif minhum tarakuhu abinda ya halaka wadanda suka gabace ku shine idan wani babban mutum ko idan wani kankanin mutum marar gata yayi sata sai a kama shi a datse masa hannu amma idan wani mai martaba ne mai daraja ne yayi sata wani babba to shikenan sai ya kyale shi cito wani shi ya halaka su shahid wanda yake da iko yake da isa yake da mulki yake da martaba bai kamata ya amfani da martabar sa ba wajen ya hana azartar da wani hukunci daga hukuncin Allah bayan wannan hukuncin ya riga ya tabbata bayan hukuncin ya tabbata wani lokaci akan yi sulhu kafin a shiga kotu a bayan kotu wani ne aka dauke wa kayansa kai masa sata ko aka ci zarafinsa ana iya zaunawa a yi sulhu kafin a je gaban kotu kotu ta tabbatar da laifi da hujjojin da ake tabbatar da irin wannan laifin wannan babu laifi a samu sasantawa a janye wannan amma idan har an kai gaban alkali ya tabbatar da wannan laifin ta hanyar da ake tabbatar da irin wannan laifin to babu baya halatta wani ya shiga ya fita ya amfani da girmansa da matsayinsa da mulkinsa da ikonsa akan ya dakatar da wannan hukunci in yayi haka to ya sanya kansa kishiya ga Allah subhanahu wataala wannan shine abubuwa abin da yake faruwa a cikin al'ummar mu a yau za ka ga cewa waɗanda suke shafafu da mai su hukunci baya hawa kansu saboda koda sun yi an tabbatar da sun yi koda za su wuce musu gaba koda za su shiga su fita nan da nan kaga cewa an wanke su daga wannan hukunci ko an yi watsi da wannan shari'ar wanda wannan kuma shi yake halaka al'umma idan Allah bai saukarwa da al'ummar wata halaka ta zahiri ba to Allah zai iya saukar mata da halaka ta lalacewar al'amuranta da gurbacewar lamuranta kaga cewa abubuwa sun ki tafiya daidai al'amura suna ta lalacewa ƙasa tana kasa ci gaba al'umma tana ƙara ci baya sace-sace da rashin gaskiya da rashin amana da lalacewar tarbiyya tana ƙara yawaita wanda abin da ya muke gani kenan saboda shari'a ba ta aiki akan waɗanda suke masu wato uwa a gindin murhu ko waɗanda suke shafafu da mai ko waɗanda suke yan ajin tubarkalla waɗannan shari'a ba ta aiki akan su za su yi abin da suka ga dama babu abin da yake biyo baya sai dai ka ji an yi ɗan har an yi hayaniya an yi surutu kuma shi kenan sai ka ji abin luf kamar an yi ruwa an ɗauki ba ka shari'ar Allah ta aiki akan su ba to wannan shi yake kawo ci baya yake kawo taɓarɓarewar al'amari taɓarɓarewar tsaro taɓarɓarewar abin da tattalin arziki taɓarɓarewar zamantakewa kowace irin taɓarɓarewa ta kan ita samu al'umma baya ga fushin Allah subhanahu wataala da zai same ta abu na biyu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankali a kansa shine yawan wato mutum ya rika ɗaukan bashi har ya mutu kuma bai sauke wannan bashin ba kuma a samu wanda suka biya masa wannan bashin ba annabi ya ce babata wa alaihi dainun fa laysa thamma dirhamun wala dinar walakin alhasanatu wasayyiat duk wanda zai mutu ana bin sa bashi annabi ya ce to a can fa yana nufin a lahira a can fa ba dirhami ba dinari kyawawan ayyuka ne da munana kawai wato a lahira ba mutum ka biya da kudinka a can ka ci bashin wani a nan ka ci nerarsa ka ci dalarsa ka ci menene dinsa a can babu wannan kudade da za ka iya biyansa da su da mai ce abin da zake a can da shi ake biyan bashi su ne kyawawan ayyuka da munanan ayyuka kyawawan ayyuka na mutumin da ya ci bashi ya kasa biya kuma ba a biya masa a nan ba to aka tashi za a biya masa ne da kyawawan ayyukansa a can saboda ka ci bashin mutane ka ki biyan su ka mutu ƴaƴanka ba su biya ba ƴan'uwanka ba su biya ba masoyanka ba su biya maka ba kiyama ta tashi aka zo hisabi masu binka bashi suka tsaya gaban Ubangiji subhanahu wataala cewa suna binka bashi baka biya su ba to babu wani wanda zai kawo yakar kuɗi ya ce shi ya biya ko kai a ce gana ka dukiyar ka biya a nan a'a annabi ya ce walakinna alhasanat kyawawan ayyukan kari za a rika yi ba ana rabawa waɗanda ka ci bashi suka su duk wanda ka ci bashinsa zai zo ya tsaya a yi maka kyakkyawar aikinka umarar da ka je ko hajjin da ka yi ko sallolin da ka yi salloli biyar ko nafilu ko wato sadaka da ka yi ko wani zubunci da ka sadar duk wani abu wanda yake hasana ce da shi za a rika biyan bashin waɗanda ka ci bashinsa idan hasanar za a kaddara ta kare ko kudaman can mutum ba mai hasanat din ba ne bayan yana da sayyi'at wato waɗanda ya ci bashinsu suna da sayyi'at suna da laifuka da suka yi wa Allah to sai alka kwaso laifukan su ana zuwa mutum ba shi da abin da zai biya ware to a duba cikin abubuwan da mutumin da yayi ne laifuka a kwaso a zuba ba wannan da ya dauki bashin sa bai biya shi ba shine ma'anar walakinna alhasanatu wasayiat kaga wannan ba karamin gargadi bane da jan hankali musamman ga yan kasuwa musamman ga yan kasuwa masu harkar hada-hada waɗanda suke karɓar kuɗaɗe na mutane ko su karɓi kayayyakin mutane su kimiyyarsu mutum ya mai da bashi ba wani abu ba don ya zo ya ci bashi ya yi mursisi ya yi ƙebebebai kamar ba bai ci ba sai dai in yana karɓa a gurin wannan ya ga cewa ya haƙura a daka wannan ɗin ya fara canza masa to sai ya canza guri ko ya koma wajen wani yana karɓa. Baya tunanin cewa yana ɗorawa kansa wani nauyi yau in ya faɗi ya mutu ba a samu an biya masa wannan bashin ba wuyansa yana nan ɗauke da wannan nauyin matuƙar dai masu bashin nan ba su furta cewa sun yafe masa ba ƙarshe zai zo lahira bayan ya sha wahala ya yi ayyuka da yake sa tsammanin ya samu kuɓutar ranar gobe kiyama sai ya je lokacin da ake lissafi ake hisabi ake bincike a lokacin za a yi ta kwashe masa kyawawan ayyukansa da yake ji da su. Ana raba mota da ya ci bashinsu saboda kaga ashe wannan ba karamin tsoratarwa ba ce ba karamin gargadi ba ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa ummarsa game da mutuwa da nauyin bashi a kai wanda ya san ana binsa bashi ya kokari ya biya koko wanda yake binsa bashi din ya abin da ya nemi shi ya sauwaƙe masa ko ya yafe masa amma ba ya yi mai shirye ta zuwa yana cin bashi ba ya biya wasu ma hal alfahari suke da wannan sun ci bashi sun ci kenan kuma ba abin da za a iya musu ba yadda ka iya dole ka haƙura ka kyale su wannan Allah subhanahu wataala ba mai mantuwa ba ne ma kana rabbuka nasiya ba zai manta ba kuma Ubangiji subhanahu wataala ba ya zalintar mutane ko da daidai bayar misqala dharra inna Allaha la yuzlimu an-nasa misqala dharra saboda Ubangiji yana da bilbil sat wanda ya tare bawa wawo sai ya amayo da waɗannan abubuwan da ya karɓa sana da misalar sun faɗa abu na uku ce man khasama fi batil wa huwa ya'lam lam yazal fi saqati llahi hatta yanzih wanda duk zai riƙa rigima yana jayayya akan ƙarya alhali yana sane wato yana sane cewa abin da yake jayayya akan sa ƙarya ce ba ya da gaskiya amma a riƙa gaddama da shi a riƙa rigima da shi rika furta wasu maganganu akan abin da shi ma a karan kansa ya san ba gaskiya ba ne to mu shakka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lam yazal fi sakhatillah wanda mutum ba zai gushe ba cikin fushin Allah hatta yanzi halluk siruk ji da dakata ya bar wannan abu ya tuba ya gyara halayyarsa kaga wannan yana da alaka da dukkan wani wanda zai rika shiga rigima ko ya janyo rigima ko a yi ta rigima da shi a yi ta cacar baki da shi akan abin da ya san ba gaskiya ba ne ko ya taimaka ma wani akan abin da ya san ba gaskiya ba ne a ruwayar Ibn Majah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man a'ana ala khusumatin bi zulmin lam yazal fi ghadabillah hatta yanzu wanda duk zai taimaka ma wani ko wasu akan rigima ko jayayya bisa zalunci yana sanar cewa ba akan gaskiya suke ba amma ya rika taimaka musu ta hanyar kokarin ba su kariya akan abin da ya san ƙarya ce abin da ya san zalunci ne abin da ya san ba gaskiya ba ne Annabi ya ce to ba zai gushe ba cikin fushin Allah har sai lokacin da ya dakata kaga wannan gargadi ne da yake komawa ga dukkan wani mai faɗa a ji dukkan wani mai magana sawa'un malamai ne ɗaliban ilimi ne a yan social media ne yan kafofin watsa labarai ne duk wani wanda zai tsaya yana ta jayayya yana ta mai da magana yana ta raddi yana ta mai da martani akan abin da ya san ƙarya ke ko kuma a abin da ya san ƙarya ce ko da ba shi gilota ba amma ya san ƙarya ne ya san ba gaskiya ba ne ya san gaskiyar tana tare da abokin jayayyarsa amma saboda kifadi ka a ce an ɗauko rigima an kai shi ƙasa ko a ya shiga wata rigima an kada ɓangaren da yake marawa baya saboda haka zai tsaya ya dage a fada ya fada a fada ya fada da bai ci to lam yazal fi sakhatillah wannan bai irin wannan aiki ba zai wuce ba cikin fushin Allah yana ƙara gaba yana Allah na ƙara yawaita a kansa hatta yanzu har sai lokacin da ya janye akan wannan abu to ya bayyana cewa ya kula cewa ba akan gaskiya yake ba ko a asuwa da yake ba wa kariya ba akan gaskiya suke ba to wannan shine kadai zai fitar da shi daga fushin Allah sanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na hudu da yana da alaka da wannan yana da alaka da sauran rayuwa ta mu'mini gaba daya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala fi mu'minin ma laysa fihi hubisa fi radghatil khabal hatta yajida al-makhraj min wanda duk zai faɗi wata tuhuma akan wani mu'mini alhalin baya tare da wannan abu zai zargi mu'mini da abin da ba shi bai aikata ba zai soke shi da laifin da bai yi ba zai aibata shi da aibin da baya da shi kawai saboda ya bata shi saboda ya kasa da shi saboda ya wulakanta shi ya tozarta shi ya ci mutuncin sa saboda haka ya yarda ya kiri maganganu ya faɗa ya ce yayi alhalin bai yi ba ya ce ya ganshi alhalin bai ganshi ba ya faɗi wasu maganganu na rashin mutunci akan wani dan uwansa mumini to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahira za a tsare shi a wani kududdufi wanda a cikin kududdufin dukkan dagwalin yan wuta duk wani dagwali da yan wuta abin nan mugunyar jikin su ba hayar jikin su duk wani abu da zai fita daga cikin su a wannan kududdufi yake taruwa a ciki za a danna shi askanahu Allahu fi radghatil khabal a ciki za a danna shi cikin wannan dagwali a cikin wutar jahannama ba za a fito da shi ba sai ya samar wa da kansa mafita ta yaya zai samar wa da kansa mafita in ba dai ubar da Allah subhanahu wataala ya yanka masa cewa zai yi a wannan gurin sai yayi ta gaba daya sannan a fitar da shi a kai shi aljanna in ma kuma a nan duniya yayi kokari ya sabar wa da kansa mafita ta hanyar ya tuba ya nemi wanda yayi wa kazafin nan ya yafe masa ya nemi gyara abin da ya bata sunansa da ya bata ya fito ya gyara mutuncinsa da ya zubar ya fito ya kwashe masa abin da ya zubar masa da mutunci ya gyara masa wato sunansa ya nemi yafiyarsa ya nemi gafararsa to wannan shine zai fitar da shi daga cikin wannan radghatil khabal wannan kwatami na ainihin gurbataccen abin da yake fita daga yan wuta saboda haka kaga ashe irin yanzu yadda muke rayuwa da abubuwan da suke gudana a cikin umma ana cikin abubuwa ne na fushin Allah na hadari masu yawa abubuwan nan hudu kusan ka kula a yanzu a cikin al'umma suke ta gudana a samu mai laifi dubu-dubu a cikin harkar laifi a kama shi ya yi itirafi ya ce ya yi gaban kowa a je gaban alkali a tabbatar sai wasu su shiga ko dai da sunan dan uwa ne ko da sunan dangi dan dangi ne ko kuma a'a kawai saboda za a ba su wani abu na duniya yana yana da wani abu na duniya kuma dauko su lauyoyi ne yaya za su ne nemi kwatarsa daga wannan laifin to wannan duk sun shiga na saboda haka lauyoyin musulmi ya kamata su san cewa wa za su yi wa wato lauyanci a gaban kotu su tabbata cewa wanda za su yi kokarin karewa shine wanda suka suke da kyakkyawan zato suke da kyakkyawan zato cewa yana da gaskiya ba bai san yadda zai yi bayyana hujjarsa ba bai san yadda zai kare kansa ba bai san shari'a ba to wannan shi za su tsayawa su ga cewa sun kwato masa wanda suka san mai laifi ne ko ya neme su su yi masa aiki to ya zato shawara za su ba shi akan ya miƙa wuya idan haƙƙi ne a gurinsa ya dawo da mai haƙƙinsa ba su yarda masa da cewa za su kwace shi daga hannun shari'a ba in sun yi haka to suna shi jayayya ne da Allah subhanahu wata'ala da umarnin Allah subhanahu wata'ala da dokarsa haka nan malamai da ɗaliban ilimi su san akan abin da za su yi takaddama akan sa da abin da zasu yi jayayya akan sa da abin da zasu yi martani akan sa da abin da zasu kare wani su tabbata cewa gaskiya ce suke wa aiki ba kawai kungiyancin su ba ba kawai bangarancin su ba ba kawai ware namu ne ba shikenan duk abin da yake yi zamu ba shi kariya kuma zamu kare shi ko mutum ya dauko maganar da ya san cewa baya da gaskiya akan ta amma ya tsaya ya dage kai da kafa kan cewa shi ne mai gaskiya haka nan ɗan kasuwa su guji karbo basussukan da suka san ba za su iya biya ba sawa'un kuɗi ne ko kaya ne su guji karbar bashi yana taruwa akan su zo su mutu kasa sauke wannan nauyin da yake kansu to su sani cewa kyawawan ayyukansu za su biya da su ranar gobe kiyama ko kuma munanan ayyuka laifuffukan waɗanda suka ci bashinsu ne zai dawo kansu su yi taka tsantsan akan basussuka sawa'un bashi ne na ɗaiɗaikun mutane ko bashi ne na ƙungiyoyi ko bashi ne na gwamnati da ya ɗauka bashin gwamnati shi ba bashi ba ne bashin gwamnati kuɗin al'umma ne kuɗin al'umma ba wani mutum ɗaya ne kawai zai karɓa ya ci ba kuma ya ci halal abu ne da hukuma ita ke cewa wannan ta ba ma kowa ko ta ba ma suwa da suwa ne kuma ya zama halal a kunsu saboda haka a guje wa abin da yake bashi ne a gushewa abin da yake bashi kuma bashi ya zo a kasa biya sannan da ƙarshe mutane su guje yarfe da ƙagi da liƙawa mutane abin da ba su tare da shi yanzu an waye gari saboda wannan harkar ta social media ɗin nan wannan platform da ake da su yanzu nan da an tura hoton mutum sai ka ga mutane ana comment kowa yana faɗar abin da ya ga dama a kansa ƙarya da gaskiya to ka sani duk abin da ka faɗa akan wani to sai ka samar wa da kanka ba mutum haka da ya ce in ba haka ba za a tsare ka fi radghatil khabar a cikin tafki kwatami na dagwalin ƴan wuta a cikin wutar jahannama har sai ran da ka samar wa da kanka ba mutum Allah ka kiyaye shi
to a misu mane mala Allah ya saka da alkhairi tabbata mutum farko ya tazo daga mai cewa yana da wani application na azkar a wayarsa yace idan ya kalli yawan adadin tasbihi ko azkar da ya gabatar sai ya kan ji dadi kuma ya ƙara azamar ci gaba da yin wannan zikirin da ke cikin application din wanda aka ciro su daga littafin Ismail Hussein yake ta tabbata ita ce shin hakan da yake ji babu matsala
babu laifi mutum ya yi aikin da yake gani mai kyau ne ya ji dadi ya yi farin ciki da aikinsa mai kyau amma ya guji kada jiji da kai ya same shi jiji da kai yana rusa aikin bawa kamar da ribado take rusa shi bawa har kullum ya rika jin cewa shi bai yi komai ba ya rika jin cewa ayyukansa da ya yi yana ma tsoro wai an karba ko ba a karba ba wallazi la tuna ma ata wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un suna aikata abin da suke aikata suna bayar da abin da suke bayarwa na haƙƙin Allah akan su amma zukatansu suna cike da tsoro cewa za su koma ga Ubangiji aikin da suka yi an karba ko ba a karba ba innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana rahaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in lati suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi suna bauta mana cikin kwadayi da kuma tsoro suna kwadayin a karba suna tsoron ko kada a karba ɗaya daga cikin magabata yake cewa da na san Allah ya karɓi sujjada ɗaya daga cikin sujjadodina da nake yi da na ji daɗi Allah ya ce inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin saboda Allah ya ce kawai Allah yana karɓa aikin masu takawa ne inda sa an karɓi sujjada ta ɗaya to na san na cika wannan sharadi na takawa saboda ka koda kana gani yanzu ka yi tasbihi kaza kada wannan ya sa ka jijiji da kai cewa kai ka yi wani abu mai yawa a kirka kaskantar da kanka gaban Allah ka rika jin cewa ba kai wa Allah komai ba har yanzu kana rena abin da kai wannan shi zai sa ka abin nan lokacin da Ibnu Mas'ud ya ga wasu suna tasbihi kaza a yi tahmidi kaza ana kirgawa a yi kaza dari a yi kaza dari ya ce ku kirga laifuffukan ku ba ku kirga hasanat ɗin ku ba ni na amince muku babu wani abu daga cikin hasanat ɗinku da zai ku tarzu wato in dai hasanat ne a gurin Allah to kai ka yarda cewa Allah ba zai rige maka komai daga ciki ba amma kirga laifuffukanka yadda kake kirga hasanan dinka saboda haka ba wai ta kai murna da aikin da kai mai kyau ba aiki mai kyau alama ce ta cewa Allah subhanahu wataala yana baka nasara akan shedan amma kada shedan kuma ya fito maka ta wata hanya ya sa ka rika jijiji da kai aje kai tasbihi kaza kai salati kaza kai kaza kai kaza ka fara daina kananan laifuffuka wannan ba daidai ba ne
to sai wani yake cewa malam idan mutum ya yi niyyar yin tahiyatul majlis ya fara sallah lokacin sallar duha sai ya yi
tahiyatul masjid
masjid ya yake cewa idan ya fara wannan sallar ta tahiyatul masjid din kuma sai lokacin sallar duha zai iya canza niyyarsa ta koma yanayin salatul duha din da kuma saboli masu kaifiya irin iri daya kuma da adadin rukoi ma iri daya
ba a fara sallah kuma a yi turn at niyyar ta koma wata abu daban in ka fara sallah abinda ka fara shine niyyar ka ta farko ka shiga da niyyar tahiyatul masjid suratul tahiyatul masjid in kuma ka shiga da niyyar walahani tana iya zama tahiyatul masjid domin ita tahiyatul masjid abinda ake nufi kada ka zauna a cikin masallaci sai ka yi raka'a biyu raka'a biyu nan ta nafila ce ko ta farilla ce ta wata nafila ce sananniya kamar misali raka'a al-fajri ka shiga masallaci lokacin za ka yi raka'a al-fajri wannan raka'o'i guda biyu suna zama a matsayin su na raka'a al-fajri kuma su zama tahiyatul masjid saboda misali ka shiga daki mai alfarma wannan ka shiga ka'aba ce daki mai masjid al-haram masallaci mai alfarma na makka ka shiga kai tsaye ka je kai dawafi bayan ka gama dawafi akwai raka'o'i biyu da ake bayan dawafi sai ka yi su waɗannan rako'i biyu sun zama ka rako'i ne na dawafi kuma tahiyatul masjid ne har ila yau a karan kansu saboda haka ba za ka zo ka fara yin wani abu da wata niyya ba kuma kawai wata niyya ta zo maka ka ce ka canza ka koma kaza ba yin haka saboda haka in ka shiga da niyyar tahiyatul masjid sai ka gama sai kuma ka tashi kai walahadin kuma daga baya
to ne ke ta malam menene hukuncin yin sallar farilla a gida ba tare da wani kwakwaran uzuri ko rashin lafiya ba yake cewa sallar asuba ce kullum a daki shi wanda ake maganar yake yin ta an yi masa magana sai ya yi kamar ba wani abu ne ai
ka'ida aka ji kiran sallah shine an sawa mai kiran sallah da misalin sallah ya ce wani makaho lokacin da ya nemi uzuri ba sai ya zo masallaci ba har ya ba shi hanzari ya kira shi ce kana jin kiran sallah ya ce eh ya ce to ka ansa saboda haka abinda yake a gurin malikiya misali sun ce sunna ce mai karfi sunna mai karfi ma'ana an fi so ka je kai sallah da jama'a saboda sallar kai da jama'a ta fi lada akan sallar ka kai kadai hakanan a gurin sauran wasu daga cikin malamai kamar Hanabila suna ga wajibi ne ka ji kiran sallah ka ansa mai kiran sallah ka je ai sallah da kai sallar ka cikin jama'a kamar da annabi yake cewa salatul jama'a tafdhulu salatul fajr bi 25 daraja sallar jam'i ta fi sallar mutum daya da daraja 25 gwargwadon yadda masallata suka yawaita gwargwadon yadda lada kuma zai ta karuwa saboda haka in ba wani uzuri ba wanda zai hana mutum ya fita din da uzuri to shi kuma uzuri wanda wani abu ne da ake duba shi a matsayinsa na uzuri amma ba haka ba to sallar cikin jam'i ita ce auda ko da mazhabar malikiya suna cewa ita ce sunna ce mai karfi ba a bari ta sannan falalar da take cikin ta ita ma za ta samu mutum ya lazumci wannan din
sai wani mai tambayar shi kuma yake cewa malam menene wajabcin karanta fatiha ga mamu da suke bin liman
dan mamu yana bin liman yakan kasance ko dai yana bin sa sallar da ake bayyana karatu ko wacce ake koya karatu wacce ake bayyana karatu ko dai yana inda yake jin karatun liman ko yana inda yake nesa da karatun liman baya jiyo shi to yana jin karatun liman to magana mafi rinjaye daga cikin maganganun malamai akwai sabani na malamai amma magana mafi rinjaye shine karatun liman ya dauke masa shi abin da yake wajibi a kansa a lokacin shine sauraron karatun liman Allah ya ce idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta qur'ani fastami'u lahu to ku saurare shi ku sa'an su to ku yi shiru la'allakum turhamun domin a yi muku rahama. Saboda haka wanda yake sauraron karatun wanda yake bin liman yayin da liman yake bayyana karatunsa, to wajibin da yake kansa shi ne ya saurara ya ji karatun liman, shi ne abin da yake wajibi a kansa. Akwai hadisin Jabir shi sunan man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a, wanda duk yake tare da liman karatun liman shi ne karatunsa. To wannan shi ne abin da wanda suka ce in har yana jiwo sautin liman, in kuma yana nesa da inda baya jiwo sautin liman, wato yana nesa da inda sautin liman baya zuwa gare shi, ko dai saboda speakers da ake da su ba sa yi, ko kuwa a san yi yadda karatun baya shiga baya jinsa sosai, to wannan sai ya karanta Fatiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salata liman lam yaqra bi fatihati alkitab, hadisin Ubadah ibn Samit, babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba. Sai ya zama ya shiga karkashin wannan hadisi ya karanta Fatiha, tunda baya jiwo karatun liman ba zai dauke masa nashi ba. Idan kar sallah ce sirriya, dama can ba a bayyana karatu a cikinta, amma sallah a zahar ga musallin al'asar, wanda sai ya karanta Fatiha sirri kamar yadda liman yake karantawa a sirri. Wannan ita ce magana mafi tsaka-tsaki tsakanin maganar waɗanda suke cewa ba sai ya karanta ba a kowane yanayi, da kuma waɗanda suke cewa a kowane hali sai ya karanta. Wannan ita ce tsaka-tsaki, kuma ita ce tafi ƙarfin hujjoji insha Allah.
To ne ke ce malam, idan mutum yana bin kiran sallah da ake yi, to sai ya kiran sallah yake yi kuskure, shi zai ci gaba da bin sa ne? Idan ya so inda ya kuskura shi sai ya maimaita?
Na'am, ko da yana kuskure inda kiran sallah ne, sai dai ya fita daga yanayin kiran sallah, kuma ya zama wani abu daban, to wannan kuma ya hukuncin sa daban. Amma inda yana da sunan shi kiran sallah, ko da yana dan samun kurakurai, irin inda zai yi damma yayi fata, misali inda zai ce ashhadu anna muhammadan rasulullah, sai ce ashhadu anna muhammadan rasulullah, kaga kuskure ne. Amma wannan ba zai hana a kira shi kiran sallah ba, saboda sai ya riƙa bin sa shi yana faɗa daidai, wannan shi ya kamata. Sai dai in wani abu ya zama ta yadda in ma ba an ga maka kiran sallah ba ne, ba za ka ma ɗauka kiran sallah yake ba, to wanda baya da hukunci kiran sallah.
To ne ke ce malam, kuma yankar garin su ne sai inda ake yanka dabbobi, sai aka haɗa su da wato sai kiristoci suke zuwa suna tararar jinin da ake yanka da bokitai. Shi ne ke tambaye malam, shin menene halaccin hakan da suke yi, kuma su da suke barin suke ɗiba ba su da laifi?
To jini da jasa ce, jinin da ya zuba daga nan ba lokacin da aka yanka ta ya zuba ƙasa, wani jinin da jasa ne. Allah yana cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs, kace a cikin abin da aka yi min wahayi ban ga wani abu da yake haramun ba illa an yakuna maytatan, sai dai in ya zama bushe ne, aw daman masfuhan ko ya zama jini ne mai kwarara, wato jinin dabbar da aka yanka, aw lahma khinzir ko ya zama naman alade ne, fa innahu, to wannan abin da aka ambata rijsun kazanta ne, najasa ce. Saboda haka jini al-dabbul masfuh, jinin dabbar da ya kwarara, wannan kazanta ce. Duk wanda aka san zai amfani da kazanta din nan wajen ko ya sayar ko ya yi wani abu da zai ci ko wani abu ne wanda yake wato an haramta, to bai kamata ka taimaka masa ba. Sai dai sun san cewa wannan jinin wani abu suke da shi wanda baya shiga cikin abin da aka haramta ba, wanda ba zan san me suke da shi ba. Amma dai idan za su yi amfani da shi cikin abin da yake na haramun ne, to ba halatta ka taimaka musu wajen tara musu jinin, suna ɗiba suna yin abin da ba dace ba. Kamar mutum ne a ce dabbarsa ta mutu, sai ya ajiye ma wani wanda yake arni ne ya zo ɗau dabbar ya je ya ci, ba halatta. Duk da shi gairu mukhatab bi furu'i shari'a, ba wai ana cewa shi ma akwai hukunce-hukunce shari'a a kansa ba ne, to amma duk da haka shi wanda za a yi wa hukunci ne a kansu ranar gobe kiyama. A nan duniya ba ka zuwa kafiri da bai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, ba ka zuwa ka yi masa maganar ya ka bar sallah ya baka yi zakka ba ya ka bar abu kaza ya kake shan giya bayan bai faɗi kalmar shahada ba, duk ba za ka yi masa wannan, ba za ka je kana masa wannan maganar ba. amma a lahira Allah zai masa hukuma akan barin waɗannan ayyuka duk da a nan duniya ba a masa ba a kiransa akan su. Allah yana gaya mana kafirai lokacin da za su shiga cikin wutar jahannama a zo ana tambaye su ma salakakum fi saqar, me ya shigar da ku cikin wutar saqar? Qalu lam nakum minal musallin, ba mu kasance tare da masu cikin masu sallah ba. Wa lam nakum nut'imul miskin, ba mu zanto masu ciyar da miskini ba. Wa kunna nakhudu ma'al kha'idin, ba mu kasance muna kutsawa tare da masu kutsawa cikin ƙarya. Wa kunna nukadhibu bi yawmiddin, mun kasance muna ƙaryata ranar alkiyama hatta atana al-yaqin, har mutuwa ta zo mana. Kaga anan farkon abin da suka faɗa sallah, ciyar da miskini, waɗannan abubuwa ba za a musu magana a kansu ba bayan kuma suna ƙaryata annabi, suna ƙaryata abin da ya zo da shi. Amma a lahira sai ya zama yana daga cikin abin da aka yi masu uquba da shi. Saboda haka kafiri ko da bai kasance ba mukhatabun bi furu'i shari'a anan, amma mu'akhadhun 'alayha yawm al-qiyama, to za ka taimaka masa akan waɗannan abubuwa ba. Saboda haka in dai an san cewa abubuwan da suke yi abubuwa ne da shari'ance ba a yadda ba, wa da cewa ka tara musu jinin kokar da basu suna tafiya suna yin laifuka da su.
To yake ta malam ina tambaya ni kuma ina son a yi masa ƙarin bayani game da kiran sallah a kunnen yaro jariri, shi ne ke tambayar shi ne ya inganta?
Hadisan da suka zo a kan kiran sallah a kunnen dama da kuma iƙama a kunnen hagu babu hadisan da ya inganta. Shi akwai hadisin da Al-Husayn ibn Ali, ko aka ruwaito shi daga Husayn ibn Ali da cikin Musnad Abi Ya'la da kuma Al-Mudil Yawm wal Layla da Ibn Sunni. Hadisi ne mawdu'i, hadisi ne na ƙarya. Cikin sanadinsa akwai wani da ake kira Yahya ibn Ala Ar-Razi da kuma wani Marwan ibn Sulaiman, waɗanda malamai sun tobe su da ƙarya. Ahmad ibn Hanbal yana cewa game da Yahya ibn Ala a cewa maƙaryaci ne. Saboda haka hadisi ne mawdu'i, hadisi ne na ƙarya, ba halatta ma ruwaito shi ba tare da bayanin hukunci a kansa ba. Akwai hadisin Abi Rafi yana cikin Jami'ut Tirmidhi, shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiran sallah a kunnen Hassan lokacin da Fatima ta haife shi. Shi ma hadisi ne mai rauni, a cikin sanadinsa akwai Asim ibn Ubaidillah da malamai sun raunana shi. Sai wani hadisi na Ibn Abbas da shi kuma yana cikin As-Sunan al-Kubra na Baihaqi, shi ma sanadinsa sanadi ne na ƙarya, wato sanadinsa mawdu'i ne. A cikin salsalarsa akwai wani da ake kira Muhammad ibn Yunus al-Kudaimi, wanda malamai sun tome shi ko sun tabbatar da mutum ne mai maƙaryaci. To shi ya ruwaito wannan hadisi. Saboda haka in ka kula duka hadisan, mai ɗan dama-dama shi ne hadisin Abu Rafi, wanda shi ya yi maganar kiran sallah ne, bai ma yi maganar ikama ba, amma shi ma yana da rauni. Amma sauran hadisan biyu na Ibn Abbas da hadisin Al-Hasan ibn Ali hadisai ne mawdu'i, hadisai na ƙarya. Saboda haka babu wani abu da ya tabbata a wannan babin na kiran sallah a kunnen dama ko ikama a kunnen hagu.
To sai wani shigo yake cewa malam mahaifinsa ya kasance yana kula da gonakin wani bawan Allah da ya bashi amana, ya ce to shi ɗansa ne yana bin mahaifin nasa domin gudanar da aikace-aikacen gonar. To sai shi mai gonakin ma'aikacin gwamnati ne baya samun lokacin zuwa, sai dai ya turo kuɗi a sayi taki da kuɗin noma da sauran ayyukan gonar. Amma ya ce da shi da mahaifin nasa sukan ɗauki wasu kayan abincin da aka noma su sayar. Ya ce to yanzu mahaifinsa ya rasu, shi ma mutumin mai gonar ya rasu. Shi ne ke tambayar malam ya gane abin da suka aikata a bayan kamar cuta ce da shi wannan bawan Allah. To shi ne ke cewa malam ya zai domin yana son ya ga ya biya wannan haƙi da suka ɗauka.
To ban san me yasa ce kamar ba. Wannan cuta ƙarara a ce kamar irin kwata kamancece ne, yani amma bata gama zama cutar ba. Wannan cutarwa ce, amana ce aka ba mutum ya ci amana. Yana da girman sha'ani, yana daga cikin alamomin munafici ba amincewa mutum ya ci amana. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takhunu Allaha wa rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, kada ku ci amanar Allah da manzansa, ku ci amanar da take junanku kuna sani. Allah ya yi masu cika amarikon amana walladina hum li amanatihi wa alihim ra'un mu'mine da kware su ne wanda suke cika alkawari suke cika rike amana suke kula da amana saboda ka wannan babban laifi ne yana cikin kaba'ir manyan laifuka da suke jawo mutum hushin Allah kuma suke da alaka da haƙƙin dan adam wanda ka cutar saboda haka mahaifinka babu shakka ya yi abin da bai dace ba ya cuci kansa kafin ma ya cuci shi wannan mutumin da ya amince masa shi ya fara cutar kansa domin ga shi yanzu ya mutu wannan abin da ya yi cutar ya zama babu wani abin da za su yi masa kuma ya zamansa a kabari da kuma ranar gobe kiyama illa nauyin da ya ɗaukar wa kansa na amana da aka ba shi ya ci. Da kai ma kuma da ka taya shi a kan wannan kai ma yanzu ga shi ka damu kana da dama wannan babu shakka nasara ce ka fara jin da dama tun daga nan kafin kai ma ka je ka koma ga Allah kamar yadda mahaifinka ya koma ga Allah ku haɗu da can wanda kuka cutar. Na farko dai dole abin da duk ka san ka cutar da su wajibi ne ka bayar musu in kana iya haɗawa da na ubanka da ya ce da ya yi. Ka haɗa in ba za ka iya duka biyun ba to farko na ka kai nauyin ka kai da kai na cin amana ka mayarwa da su masu magadar shi wannan mutum sannan kuma ka je ka nemi gafarar su ka nemi yafiyar su akan abin da ka yi na cin amanar mahaifinsu da cin amanar dukiyar mahaifinsu. In kana iya ka haɗa da mahaifinka ka bayar ka sauke masa alal akalla nauyin kayan da ya ɗauka sannan cin amana kuma da ya yi wani abu ne sai dai a yi ta nema masa gafara domin idan mutum ya saba wa dokar Allah abin ɓangare biyu ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin mutane. Haƙƙin Allah za ka iya abin da haƙƙin mutane za ka iya ba musu akin haƙƙin Allah kuma sai tuba da zai kankare shi kuma yanzu wannan mahaifin naka ya mutu bai tuba ba. Saboda kaga kai ba za ka yi tuba a madadinsa ba za ka iya biya masa dukiyar amma ba za ka iya tuba a madadinsa ba sai dai ka nema masa kuma gafarar Allah cewa Allah dai in je lahira ya gafarta masa ka yawaita yi masa sadaka da wasu kyawawan ayyuka da za su cece shi ranar gobe kiyama. Saboda ka shi ita cuta matsalar in ka yi ta ba wai abu mai sauki ne yake warware ta ba yanzu kaga shi wannan da ya rasu shi ma yana da haƙƙi akan mahaifinka kuma za su tsaya gaban Allah ko da ka biya magada ai yanzu magada ne za su mora abin shi ya riga ya tarbi zai mora abin da ka ba su ba in wataƙila yana bukata cikin bukatar ya rasu ba a ba shi kayansa lokacin da ya bukata ba saboda ka ya koma ga Allah ba tare da haƙƙinsa ya zo hannunsa ba saboda ka wannan haƙƙin yana nan biyan magada ba shi yake nuna cewa shi kuma nashi ya sha ruwa ba an cuce shi a banza ba a'a suna da tsayuwa gaban Allah akan wannan abin da mahaifinka ya masa da kai ma wanda kai masa abinda wataƙila zai kwace ku shine yawan istighfari da neman gafarar Allah da kuma yawaita ayyuka na kwarai wadanda za su zama muku kariya a cikin ranar gobe kiyama. Allah ya so.
Amin. Kone yake ce mallan addu'o'i da suka zo a cikin hadisai na biyan bukatu da kuma yayi damuwa da ma na biyan bashi. Tabbai da yake shine yake cewa dukkanin su mutum zai yi ko kuwa guda ɗaya mutum zai iya ɗauka ya riƙa yi a koda yaushe.
Kana haɗa su duka kai ba wai lallai sai ɗaiɗai ba ka ga dama kana iya yin nawa'awa wato kai nau'i wannan lokaci kai wannan lokaci kai wannan ka ga dama ma kana iya jera su gaba ɗaya ka roƙi Allah da su Allah subhanahu wataala ya karɓi addu'ar mai kuma ya yi maka abin da ke damunka.
To sai wani yake cewa mallam idan mutum ya yi niyyar azumin nafila da safe sai kuma ya zo ya ce ya fasa har ya ji zai ci abinci sai kuma ya ce bari ya ci gaba da azumin shi wani azumin yana nan koko
dai ya karya shi ya ce ya fasa kamar ya ci abinci ne ita niyyar rukuni ce daga cikin azumi da cewa azumin nafila ana iya kulla niyyarsa da safe in ka kulla niyyar azumi da safe bayan baka ci komai ba sai ka kulla niyyar azumi sai kuma da aka yi tafiya sai ka yi sha'awar kawai kai ka karya azumin ka nemi ko wani abu ka samu ba to ba ka yi wuce kuma da ka yi ne ka karya wannan azumin sai ka azumin ya kare.
To sai rage ta mallam tabbata ko kuma tambaya ta ita ce tace ta haihu ne to sai jini ya tsaya tun kafin ta yi kwana 40 take ganin wani ruwa kawai yana fita sai ta tambayi manya na gaba da ita suka ce mata ai jinin bai wuce ba haka yake yi sai ba ta yi wanka ba ta ci gaba da jira da to sai ta zama tana rashin sallar da take yana damunta sai tambayi wani malami sai yake ce mata za ta yi wanka ne ta ci gaba da yin sallah domin jinin ya tsaya to shi da tambayi ya matsayi waɗannan sallolin da ba ta yi ba a rashin sani lokacin da take tunanin jinin bai tsaya ba
wanda ba ta riga ta yi ba saboda an mata fatawar cewa jinin ta bai tsaya ba shikenan babu komai a kanta za ta ci gaba da waɗanda ta samu ilimi akan cewa ya wajaba a kanta duk mutumin da bai samu ilimin wajabcin abu a kansa ba sai wasarire da wannan abu sai daga baya ji labarin ci abu kaza ya yi wajibi ne ko abu kaza ya hau kansa a lokacin ba a cewa sai ya rama da baya daga lokacin da ya san wajabcin abin daga lokacin ne abin yake wajibi a kansa in kuma ya sake yin sakaci to shine ya dauki bashi ko ya dauki wani nauyi a kansa
tumana lai saka da alkhairi masu sauraronmu da kallonmu duka da wannan muka karkashin shirin a wannan lokaci sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703 360 4455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook a madadin shirin malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalibu OYN babban malami a tsangar nazarin shari'a da adabin musulunci ta jami'ar Bayero da ke nan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh